بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر قوما قوتا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرة دبو آية داريه دا تلاتين دا باقوي داي داي دا عشرين دا هدوغ وطن أكتوبر شكرة ميلادية تدبو بيرو قوم شابير وانا شيني كسد نتلاتين دا بيو دا كتكين جيرينجير كسوسان كراتل لتافن اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني Allah ubangiji ya jikan shi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ita ce mas'ala ta alwala'u walbara ma'ana ibnu taymiya yana karantar da mu ne yadda ya kamata musulmai su mu'amalanci kwaikwayo kwaikwayen kafirai maguzawa da waɗanda suke da littafi a cikin kafiran yadda ya kamata musulmi ya guje ma kwaikwayen al'adunsu da ɗabi'unsu da sutararsu da irin harshen su da yadda suke mu'amalanta junan su a bukukuwa da sauran tarurrukan su babu shakka ibnu taymiya ya kai matuƙa wajen tantance bayanai a wannan mas'ala a inda bai gushe ba yana ta kawo mana bayanai tun daga ayan alqur'ani mai girma yanzu kuma muna cikin bangare da yake ambaton mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama dama yace zai kawo ayoyi wanda suka nuna hukunci game da haka zai kuma kawo hadisai sannan a gaba kuma zai mana magana game da ijma'in al'umma akan haka kafin ya zo kan mas'ala da take da alaka da ayinat wasu samfur da zai yi na musamman bukukuwa waɗanda su ne asalin dalilin da ya sa ya rubuta littafin to haka tunda muka yi a baya muna bin ibnu taymiya inda yake mana wani sakin layi tun daga san da ya kawo hadisin da ya hani akan koyi da ainihin irin ibadar kafirai wajen tsananta ibada da ainihin kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da sahabbai akan yin sallah takaitacciya kuma cikakkiya yadda kuma aka samu a aikace manzon Allah aka yake yin sallah shi takaitacciya kuma mai cikakkiyan arkan to daga nan ne ibnu taymiya ya saki layi ya fara bayani akan yanayin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen tsayin karatunta da tsayin ainihin wato ruku'u ko sujuda da tsayin zaman tahiyya da kuma yadda waɗannan abubuwa suke kasancewa cikin wato ittizan suke kasancewa cikin balance to zamu tashi inda yake cewa bayan da ya kawo mana hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mutumin da yake limanci sai ya kasance a cikin limancinsa musamman na sallar juma'a yana takaita huduba sannan ya tsawaita sallah to wannan alama ce akan cewa wannan limamin ya fahimci addini sai ce faqad ja'ala tulus salati alamatan ala fiqhi ar-rajul kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya tsawon sallar ya zama alama akan cewa mutumin ya fahimci addini wa amara bi italatiha kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarni da a dinga tsawaita sallah wa hadha al-amru imma an yakuna amman fi jami'is salawat yace wannan umarni ta iya yuwa a ce umarni ne da ya shafi dukkan salloli wa imma an yakuna al-muradu bihi salatul juma'a ko kuma ya zama abun nufi da shi sallar juma'a ita kanta fa in kana lafzu aman fa zahirun idan lafazin wannan hadisin ya shafi dukkanin salloli ne to wannan abu ne da yake a fili wa in kana al-muradu salatul juma'a fa idha amara bi italatiha ma kaunul juma'i fiha yakunu aziman fihi min ad-du'afa'i wal kibari wa dhawil hajati ma laysa fi ghayrihi wa ma kaunaha tuf'alu fi jatil harri masbukatan bi khutbataini fal fajr wa nahwaha allati tuf'alu waqta al baradi ma'a qillati al jam'i awla wa ahra wal hadith fi hadha kathira hay jama'a wato malam ibnu taymiya ba karamin malami bane jama'a da gaske ne ba taba ganin malami irin shi ba Allah ya gafarta mai ku duba wani fiqhu da ya fadar anan jama'a yace kalla kaga idan an ce sallar juma'a ce kadai hadisin yake nufi cewa a dinga tsawaita sallar juma'a to abin da ya kamata a kalla anan shine fa idza amara bi italatiha in ya zama annabi yayi umarni da a tsawaita sallar juma'a ma kaunul jam'u fiha yakunu aziman tare da kasancewa tarin mutane a sallar juma'a taro ne mai yawa fihi min ad-du'afa'i wal kibar wa dhawil hajati ma laysa fi gari ana samun tsofaffi masu rauni mabukata suna karuwa da gurgudan karuwar yawar mutane idan za a yi sallah ta azhar mutum 50 to a ce mu kaddara 10% ne masu rauni mutum 5 kenan ko to sallar juma'a ana iya samun mutum 5000 kagan kace 10% din ta ne masu rauni an samu mutum 500 mun fahimci wannan kaga gurgudan karuwan yawan mutanen gurgudan karuwan mabukatan da masu raunin da masu ainihin girman shekaru ina fatan muna ganewa wa ma akauniha tuf'alu fi shiddatil harri kuma sallar juma'a ana yin ta ne a lokacin da ake tsananin rana cikin garjin rana masbuqatan bi khutbatayn sannan sai an yi jawabi hudba biyu duk mutane suna jira to in ya zama duk da wannan yanayin na sallar juma'a yawan mutanen da suke zuwanta na nuna yawan za a samu karuwan yawan masu matsaloli sannan ana yin ta a lokacin da kowa zai ji tsananin zafin rana ta yadda har masu lafiya da karancin shekaru da wanda ba su da wata bukata su ma za su shiga cikin damuwa da kunci amma duk da haka annabi ya ce a tsawaita ta to in ya zama tsawaita ta nan sunna ne to tsawaita sallar asuba wanda ake yin ta cikin sanyi mai ni'ima wanda kuma ba a taruwa da yawa kamar juma'a yafi dacewa fiye da tsawaita ta kenan yafi sauki kun ji fikihu yace fal fajr wa nahwaha allati tuf'alu fi waqtil bar waqtil bar asuba da ire-iren ta wanda ake yi a lokacin da na sanyi ne ma aqillatil jal sannan ba yawa mutane aula wa ahra sun fi cancanta da a tsawaita su sun fi cancanta da ainihin karatu mai yawa wal ahadith fi hadha kathira hadisan da suka bi suna tabbatar da haka suna da yawa jama'a mun gane wannan fiqhin da yake fitarwa sallar juma'a ana yin ta ne cikin garjin rana sannan mutane suna da yawa masu bukata da masu rauni suna da yawa kenan in da mutum zai kalli wannan ya kalli zafin rana ya kalli bukatun mutane sai ya ce bari yayi ta shafshaf ko shi limamin amma sai annabi ya ce a tsawaita ta kuma tsawaitawan ma alama ce akan mutumin da ke limancin ta ya san addini ya fahimci addini to in ya zama ka ce hadisin na juma'a ne kadai to sauran sallolin da ba su da wannan matsala sun fi juma'a cancanta a tsawaita suke sallar asuba ana yin ta an tashi bacci ana cikin nutsuwa sannan galibin masu irin wannan bukatun ma ba su zuwa sallar asuba sannan sallar juma'a ita ko ana yin ta cikin tsakar rana ne to kenan tsawaita waɗancan da ba su da waɗannan matsalolin yafi cancanta fiye da tsawaita wannan sallar ta juma'a wa innama zakarna hadha tafsiran lima fi hadisi Anas bayan da ya gama wannan dogon bayanin da yayi akan sallah sai ya ce wannan duk ƙarin bayanin da kaji mun ambace shi ne muka saki magana akan kwaikwayen kafirai muka yi ta bayani akan yanayin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wannan mun ambace shi ne saboda bayani akan fassara hadisin Anas min taqdiri salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda muka ji a can baya karatu biyu baya inda Anas ya bada labarin cewa bai taba ganin mutumin da ya kai manzon Allah takaita sallah da kuma cika gabobinta ba in kad yahsabu man yasma'u hadhihi alahadith domin wanda ke jin waɗannan hadisi zai iya dauka cewa anna fiha naw'u tanaqud cewa a cikin hadisan akwai tifka da warwara an ce annabi na tsawaitawa yana karanta sura kaza a araf ko ma'ida ko ya karanta sura kaza kuma ya ce an ce kuma yana takaitawa to sai mutun ya kasa fahimtar ma'ana wannan abin da manzo Allah yayi aikace ya zai iya harmonizing din su ya zai iya daidaita su da ma'ana abin da aka ce na tsagaitawa aw ya tamassaka ba'dun nasi bi ba'dha duna ba'd ko kuma wani ya rike wani sashen hadisi ya watsi da wani su ne wadanda ibnul qayyim ya famu labarin su ko a cikin zadul ma'ad cewa an samu wasu mutane masu neman sauki ɗan sancin banza sai suka rike kwaya daya suka rike kai gaban ma wani hadisi kwaya daya inda annabi ya ce wa ma'az afattanun anta da iyanan suke aiki cewa duk limamin da yayi musu abinda su suka fassara da sunan sallah mai tsawo sai su ce fattanun ne iyanan kawai suka rike kana yin sallar da a wurin su sune suka define ɗinta mai tsawo sai su ce fattanun ne kai muka ji cewa abinda yake daidai shine irin wannan sallar da manzon Allah yake to ita yake nufi da tsawaita da tsagaitawa ayi karatu ya zama da ruku'un da sujuda da zaman da ake tsakankanin ainihin sujuda da tahiyyan duka su zama mutaqariba. In an yi karatu takaitacce to sai a yi su su kuma su zama suna da dan tsayi kenan bil muqarana ila abinda mutane suka saba sai ya zama sun kusa kamo tsayin karatu. Haka ake yi. In an yi karatu gajere su ma su a dan rage su, in an ƙara tsawon karatu su ma a ƙara su, ya zama dai akwai mujanasa tsakankanin waɗannan gabobi na sallah. Mun ji inda ya ta kawo mana hadisan riwayoyin Anas dan Malik da na sauran sahabbai. Wa yajhalu ma'ana ma tamassaka bihi, sai ya zama ya jahilci ma'anar abin da ya rike. Duk sanda ka rike hadisai ga su da yawa akan babi sai ka rike ɗaya ka bar sauran, to wanda ka rike ma baka fahimce shi ba, baka fahimci wanda ka rike ba. Duk mutumin da zai rike hadisin musi'u salatihi cewa ai a cikin shi babu zaman jisatul istiraha dan haka shi baya yi, to bai fahimci hadisin musi'u salatihi ba, ya jahilci wanda ma ya rike din. Domin hadisin bai zo dan yayi bayanin gabobin sallah 100 bisa 100 ba, kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa, yace ba a daukan gabobin sallah daga wani hadisi kwaya daya, saboda kowane sahabi idan ya zo bada labarin sallah yana bada labarin abin da yake ganin muhimmancin karantar da shi ne a lokacin, ko abin da yake gyara ma wanda yaga yana kuskure. Dan haka ana iya daukan sallar ne kawai, yace fa yu'khadhu majmu'uha min majmu'i riwayatihi, kadai zaka iya daukan tattaruwar siffar sallah ne daga tattaruwar riwayoyin. To kuma zaka ga shi hadisin mutumin da ya rike shi yace bai yin sitil israha saboda babu a ciki, akwai kuma abin da yake yi wanda babu a ciki ya ila yau, dan hadisin bai zo da tahiyya ba. Sai a ce to me yasa kake yin tahiyya kullum, zai ce saboda wani hadisi ya kawo ta ko, sai a ce to ita ma wannan wani hadisi ya kawo ta, fa jawabuhu huwa jawabuka. Haka wanda zai rike azumin zai rike hadisi cewa annabi ya ce ba a azumin juma'a sai an yi alhamis da asabar, yace shi wannan ya rike, dan haka zai azumin nafila ran asabar, shi ma bai fahimci wannan hadisin bane, bai fahimce shi bane, domin hadisin bai zo dan yin bayani akan azumin asabar ba, ya zo ne dan yin bayani akan azumin juma'a. Sai annabi ya ce da rana kafin ita ko rana bayan ita automatically alhamis da asabar, fine. To wannan hadisin da yazo haka yanzu yana da fadi, za a yin alhamis da juma'a ko juma'a da asabar, sai wani yazo sai ya rage mishi fadi, me fadin da ya rage mishi, sai ya ce kada a yi azumin asabar sai na farilla. Wannan kaidin na farilla duk mutumin da zai ci ne kawo wani kaidi wanda ba wannan ba, in ma dai bai fahimci asalin abin da usul fiqi ke nufi ba a cikin addinin musulunci, ko mun malantar shi mu zama wannan shine magana, ko kuma yana da sarrai a cikin abin da yake, ko jahilci, ko kuma ya fi ganin girman maganganun mutane fiye da na annabi, sawa'un yana faɗan haka ko bai faɗa, aikin shi abin da yake hukunta kenan. Dan annabi yayi kaidi ya ce sai in na farilla, kai kuma ka ce a kuma da wanda yake da wata falala ta musamman, ai na ka samu wannan kaidi, falalan nan ka ce arfa, ka ce ashura, ka ce kaza, to sai a tambaye ka me yasa mutumin da ke aikin haji bai yin azumin arfa, azumin arfa ya fi azumin ashura falala, me yasa in ka je aikin haji ba ka yi, me yasa wanda ya saba azumin litinin da alhamis idan ta faɗo litinin ko alhamis ranar sallah me yasa baya yi, idan ta faɗo ranar tashrik me yasa baya yi, me ya amsa da zai bayar, saboda annabi ya hana yin azumi na ranakun ko, to shi ma wancan haka, saboda annabi ya hana ne shi ma, kawai shi ne amsa. Me yasa anan ka iya fahimtar umarni da ayi azumin alhamis da litinin saboda falalarsu yayi karo da hani da azumin ranar sallah, ka iya fahimta a gabatar da hanin akan umarnin, amma can ka kasa fahimta a gabatar da hani akan umarni, me yasa? It's a very simple arithmetic, jama'a ina fatan muna fahimtar wannan. Amma za ka ji mutane suna ta surutai, suna ta surutai har suna fita daga babi na biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka musu magana sai su nuna kamar wai kai ne ma baka fahimci abin ba, wai suna bin malamai, su waye malamai ana magana annabi, ba wani malami ya an cire wa kowa rawanin shi, in ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sunan shi kawai mabi, in ya bi annabi kawai a bi shi, sannan hujja da maganganun malamai waɗanda suka rawata hadisin wannan babu matsala a kai, domin su ba su da matsala game da hadisin tunda sun ce mai rauni ne, laqad ahsana man intaha ila ma alima, amma wanda ya san a ilmanta cewa hadisin ya inganta kuma yayin wannan maganganun babu shakka akan ya zame wannan mu shine addinin mu jama'a kawai ka san hadisi ya inganta kadan kawo shi wani tarnaki saboda wai kana kallon magana wani malami sawabin ya shekara 1000 da mutuwa ko yana raye yanzu ko kwanan nan ya mutu duk daya ne babu wani malami da za a kalli magana shi ta saba wata Annabi sallallahu alaihi wasallama na rasa yadda aka yi mutane akan wannan matsalar bizat suka samu ainihin wannan zamiyar tun last week sai na faɗa cewa za ka ji magana za su taso to gasu nan ko sa tasowa to irin magana Imam Zahabi da yi duk mutumin da yace duk mutumin da yaje Arfa yayi azumin Arfa bayan ya san wannan hadisin na hana azumin Arfa Zahabi yace to muna fatan ba zai samu lada ba to haka ma duk mutumin da yayi azumin Asabar na nafila bayan ya san Annabi ya hana ya san inganta hadisin muna fata kai samu lada irin magana ce Allah ya tsare mu da sai yake cewa to bayan da ya gama duk wannan ainihin istirahat din sai ya dawo kan karatun shi na ainihin iqtida'u siratal mustaqim sai ya ce wa amma fi hadisi Anas al-mutaqaddam al-mutaqaddim min qawli an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace kaga a cikin hadisin Anas wanda ya gabata inda manzon Allah yake cewa la tushaddidu ala anfusikum kar ku dinga tsanantawa kanku a harkar addini fa yushaddidullahu alaikum sai Allah ya tsananta muku fa inna qauman shaddadu ala anfusihim akwai wasu mutane wanda suka tsanantawa kansu fa shaddadallahu alaihim sai Allah ya tsananta musu fa tilka baqayahum fis sawami'i wad diyarat ga ragowar sanan a cikin cococi da gidajen ibada na kristoci ruhubaniyata libtada'uha ma katabnaha alaihim suna yin ruhubaniyanci wanda musu su ainihin wato Allah kenan Allah bai rubuta musu ita ba bai rubuta musu wannan ruhubaniyanci ba su suka kirkiro da kansu fa fihi nahyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an tashaddud fi din bi ziyarati alal mashru' manzon Allah yana hani ne game da tsanani a cikin addini menene tsanani yake ta hanyar yin kari akan abin da shari'a ta tabbatar shine kawai tsanani nan ma kaman yanda sauki ba shine definition din mutane ba da suke cewa ai musu sauki a sallah da nasu definition din haka tsanani a addini ba definition din mutane bane tsanani a addini definition din shari'a ne shine mene kari akan abin da shari'a ta tabbatar shine tsanantawa amma riko da shari'a yadda ya kamata duk da mutane suna cewa wannan tsanani a ba shine tsanani ba yanzu duk mu da ake zargin mu da cewa ƴan tsanani ne a addini ba fa kari muke akan shari'a ba ga masu karin nan ana ganin su ƴan tarika su ya kamata ce suna tsanani domin an ce su salati suka kara nasu kaga sun yi kari shine tsanani a addini an ce su kaza suka kara nasu komai sun kikkiro nasu sun kara akan na manzo to waɗannan su ne masu tsanani a addini amma yanzu kaga wa ake ce mai tsanani wanda ya rike na Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wai mai tsanani a irin yadda mutane suke fassarawa amma wannan zalunci ne a wajen ainihin wato fassara ma'ana tsanani gashi daga Ibn Taymiyyah yake cewa bi ziyadati alal mashru' tsanani yana faruwa ne ta hanyar kari abinda shari'a ta ce kai wat tashdidu taratan yakunu bi ittikhadhi ma laysa bi wajib wala mustahabbin bi manzilati alwajibi wal mustahabb fi alibadat shi tsanantawa yakan kasance wani lokaci ta hanyar daukan abinda ba wajibi ba ko kuma ba mustahabbi ba sai ka dauke shi a matsayin wajibi wanda ba wajibi ba ka maida shi wajibi wanda ba mustahabbi ba ka maida shi mustahabbi kamar dai da addinin dariƙa yake sawa'an bi sawa masalan bi masalan shine abin da yake ba wajibi yin shi a lokaci guda da sura kaza ba sai mutun ya wajabtawa kanshi wannan ya dauka kanshi alƙawarin kuma dole sai yayi to wannan tsanani ne a cikin addini dan ba haka Annabi da sabai suke ba ina ba ta mun fahimci wannan ko abin da ba mustahabi ba ya mai da shi mustahabi cewa dole sai yayi ya mai da shi mustahabi wataratan wannan lokaci tsanani na kasancewa bi ittikhadhi ma laysa bi muharram wala makruhin bi manzilati almuharram wal makruh mai da abinda ba haramun ba abinda ba makruhi ba ka mai da shi haramun ko makruhi fi tayyibati daga cikin abubuwa tsarkaka da Allah ya halasta Allah ya halasta sanya sutura wankakkiya gogaggiya Allah ya halasta auren mata kyawawa waɗanda ranka ke so Allah ya halasta cin abinci lafiyayye Allah ya halasta kwanciya a wurin kwanciya mai kyau da mallakan duka dukiya mai tsarki da cin ƴaƴan itatuwa da abinci wanda suke lafiyayyu duk Allah ya halasta wannan sai kai ka mai da shi ka ce ka haramta wa kanka ko kuma ka karhanta wa kanka kai baka cin nama ko baka sa riga sai tsohuwa, ko baka yin abu kaza sai kaza, duk wannan kamar yadda ainihin sufaye suke yi kenan. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan yana daga cikin tsananin addini. Wa allala zalika bi anna alladhina shaddadu ala anfusihim minan nasara shaddada Allahu alaihim. Manzo Allah ya kafa hujja da cewa waɗanda suka tsananta wa kansu a cikin wannan yanayi daga cikin kiristoci, Allah Ubangiji ya tsananta musu hatta alal amru ila ma hum alaihi minar ruhbaniyya, har aka wayi gari al'amarin su ya kai yadda ya kasance a yanzu a yadda suke ruhbaniyanci. Shine kirista sai zama ya haramta wa kansa aure, ya haramta wa kansa sanya takalmi, ya haramta wa kansa kallon kan hanya ma da yake tafiya sai dai dukar da kai haka yana tafiya kamar rago, ya haramta wa kansa duk wani abu na ainihin abinci mai kyau. Irin wannan kamar da muka faɗa irin shi ne ɗan ɗariƙa suke. Karanta littafin ainihin Tabaqatul Kubra na Sha'arani, zaka ji akwai waliye waɗanda ba su cin abinci sai na bola wanda kare yake ci, saboda wai suna so su guje wa duk wani abu da yasa su ji daɗin duniya, su ɗan lahira ne. Akwai waliye waɗanda suke yawo tsirara saboda ba su son sanya sutura, wai dan kada ya zama hakan da suke sanya sutura sun yi kama da ɗan duniya, sutura gaba ɗaya fa, sai dai su samu ganye su rufe jikinsu kamar primitive societies. Akwai waliye waɗanda suke cin abinci a kwanon da kare yake ci, kare na ɗiba su ma suna ɗiba suna ci, wai dan ya zama sun wulakanta kansu ka a gansu a matsayin mutane wanda suke son duniya, sun manta cewa kare annabi ya ce in ya ci abinci abu sai ka wanke su bakwai zaka ci. To za mu ji mun tayi faɗi wannan, duk sanda ka kai kanka kan wani tsanani sai tsananin ya shigar da kai cikin wasu kuma mukhalafat daban wanda baka yi niyyarsa ba, sawa'un da sanin ka ko ba da sanin ka ba. Ina fata mun fahimci wannan. Dan daga cikin mukhalafa mafi muni shine sai shedan ya riya maka kafi kowa falala, ai kai tunda kana jin tsoron Allah baka san duniya to kai kafi kowa falala, sai ya riya maka to tunda kana waɗannan ayyuka masu kyau to kuma ko kai sa ba matsala, waɗannan ayyukan naka za su yi su fasidin saban garan lahira ka samu ka tsira, har ya wuce da kai nan ya gaya maka cewa kai dole mafi sai kana yin sabo, saboda waɗannan ayyuka naka na alheri masu yawa su dinga samun abin da za su dinga feeding a kai na sabo, don baka za su kuma suna feeding a kan ladanka, ba ka shaɗai dinga riya wa 'yan ɗarika ba. Ni ana cikin tafin da Tabaqatul Kubra na Sha'arani da makamantan littafan su cewa akwai salatin da in kana yin shi saboda ƙarfin shi da yawan ladan shi, dole kuma ka dinga ɗan kauce hanya, kana ɗan yin zina, kana luwaɗi, kana cin amana, kana cin haram, kana cin mushe, kana cin riba, don wannan ladan nan ya dinga samun abin da zai dinga ɗan tsotsa ba a cikin zunubin nan. In ba haka ba idan alhasanat ba su samu sayyadin da za su yi izhabi ba, su za su kuma suna izhabin hasanat ɗin uwansu, wato sai ka zama kai asara kenan gaba ɗaya. Da shedan ya riya musu haka, ya suka karasa wa kansu duk wani abu wanda Allah ya haramta. Me ya jawo haka? Tsananin da suka yi wa kansu tun asali. Allah Ubangiji ya shirya da mu, kuma wai ana kallon sa a matsayin waliyyi, ana celebrating ɗinsu a haka cewa saboda tsabar bautar Allah har ya dawo yana yin kaza. Allah ya samu dace. Wa fi hadha tanbihun ala karahatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama misla ma alaihin nasara min ar-ruhbaniyya al-mubtadi'a. Wannan yana fadakar da mu akan manzon Allah ya ki wa al'ummarsa su dauki salan rayuwa irin ta nasara ta ruhbaniyanci na bid'a. Wa in kana kaseerun min ubbadina, yace duk da yake da dama daga cikin masu bauta a cikin mu musulmai, kad waqa'u fi ba'd dhalika, sun fada cikin wasu abubuwa irin waɗannan, muta'awwilina, suna masu ta'awili, ma'azurina, tawili wanda za a ba su uzuri akai, aw ghairu muta'awwilina, ko kuma ba da tawili ba suna sane akwai wanda zai tawili abinda za a iya ba shi uzuri, me yasa ya ki yin aure, me yasa bai cin abinci mai kyau, me yasa ya haramta wa kanshi tayyibat, me yasa ya wuce makadi da rawa wajen ƙara wa kanshi tsananin ibadoji, me zai sa misali mutum ya ce shi sai ya dinga yin azumi kullum bai shan ruwa, kaga ya sa wa kanshi tsanani, sai ya ce saboda shi yana so ne ranar kiyama ya wuce da wurwuri misali, ko kuma kaza kaza, shi ya tuna falalolin azumi ne kawai. Me zai sa mutum ya ce kullum in zai sallar dare sai ya saki Qur'ani a dare daya, bayan annabi ya ce wanda ya saki shi kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba, sai ya ce yana so ne yayi maka shi tawili, yana so ne bakin shi ya saba sosai da Qur'ani fiye da sabawa da magana ta yau da kullum, bai so ne ya samu can na yin zance na fira, shi ne kaga ya yi tawili, sai a ba shi uzuri akan wannan tawilin. Ibn Taymiyyah ya ce ma'azurina, aw ghayra muta'awwilin ko kuma babu tawili suna ji suna gani sun fada wa abubuwan da suke nabara wa fihi aidan a cikin wannan hadisi ya ila yau akwai fadakarwa ala anna tashdida ala an-nafs ibtida'u cewa tsanantawa kai bid'a ne yakunu sabab ibtida'an tun farko yakunu sababan litashdidin akhara tun farko tsanantawa kai yana zama sanadi ga wani sabon tsananin yaf'aluhu Allah bi imma bisyar'i wa imma bil qadari wanda Allah zai kadartawa mutum ko dai ta hanyar shari'ar da ka tsanantawa kanka din ko kuma ta hanyar wata kaddara za ta biyo baya fa amma bisyar'i fa mislu ma kana nabi sallallahu alaihi wasallama yakhafuhu fi zamani idan mutane suka tsanantawa kansu abu zai iya jawowa shari'a ta saukata tsananta musu wani abin da ba su niyya ba idan ake fahimtar wannan shine kamar yadda manzon Allah ya zama yana tsoron a san da yake raye a tsanantawa mutane wasu abu min ziyarati ijabin kaman karin wajibci auta harimin ko karin haramci kana hawi ma khafahu lam mujtama us-salata as-salata tarawih ma kaman inda ya zama yana jin tsoron abinda zai biyo baya sa'ad da suka taru a gun sallar tarawih yace na ki fitowa ne dan kada wannan ya ja a wajibta muku ita ba ku iya ba farko su suka tsanantawa kansu sai sun yi sallar tare da shi shi yana yi ne a matsayin wajibi qur'ani kuma ya lissafa wanda za su iya yi da waɗanda kuma ko sun bari babu komai alimallahu annahu sayakunu minkum marda wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi duk waɗannan babu matsala a kansu ko da aka ji labarin annabi nayi kowa da mai matsala da mala matsala sai kowa yazo aka cika masallaci makin aka yi na biyu ranar farko babu yawa ranar na biyu aka karu kowa ya je ba da labari a angosu da dangin sa sai aka kara taruwa masallaci ya cika babu masaka dinki rana na uku haka daga nan sai manzo Allah yake fitowa sallallahu alaihi wasallam me yasa yace ina jin tsoron kar a fallanta muku ba za ku iya ba to kaga tsanani suka yi kansu farko ko wannan tsananin yana iya jawowa a shar'anci a kara tsananta musu haka yace wa mithlu anna man nazara shay'an min at-ta'ati wajaba alayhi fi'lu haka nan kuma misalin cewa walamma kanu yas'aluna an ashiya'a lam tuharram da kuma inda yake tsoratan musu tambaya game da abubuwan da ba a haramta ba ha qur'ani yake ambata cewa la tas'alu an ashiya'a ko in tubda lakum tas'ukum da wani tambaye shi aikin haji cewa akwai wasu shekara ce farilla yayi shiru ya rabu da shi akwai shekara ce farilla yayi shiru ya rabu da shi har na uku yace mishi da na faɗa ta da wajibi ko ba za a iya ba kada duba ku ga yanzu misali a ce aikin haji farilla ne duk shekara da ya zai yayu ayi wannan zamanin namu ba zai yiwu ba to kaga manzo Allah yana jin tsoron irin yadda suke wasu suke da girin gidishi dan kar su ja a tsanantawa al'ummar shi bayan shi kuma mai tausayi ne da rahama ga wannan al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim hatta kai ma'anar yana cewa an yi lokacin da manzo Allah gaba daya ya sa musu sanction ya hana su tambaya kwata kwata cewa kawai su jira sai abin da aka karantar da su shine Anas yake cewa kamar inda Bukhari ya ruwaito a lokacin suka wayi gari suna Allah Allah wani yazo daga kauye wanda shi baya cikin sahabbai yan birni a Madina shi wannan doka ba ta hukan shi ba sai bu duk tambaya irin ta mutanen kauyen da yayi manzo Allah ba zai kyare shi ba su kuma su ta kwasan ilimi a ciki domin su kwadayin su ilimin manzo Allah kuma yana guje musu garin wannan kwadayin da wannan tambaye tambayan to za su jangwalo wata jangon din ina fata ma fahimtar wannan jama'a to haka kuma yace wa mithlu anna man nazara shay'an haka kuma misalin mutumin da yayi alwashi zai aikata wani abu min ta'ati daga cikin abubuwan biyayya wajaba alayhi fi'lu wajibi ne akan shi ya aikata me ya jawo mishi wannan tsananin shi da ya tsananta wa kanshi yace sai yayi bakancan dan yin bakancan asali makruhi ba ga malamai suka tabbatar ba kaga da ya tsananta wa kanshi sai shari'a tace to tunda ya riga ya fada to baki shike yanka wuya sai yayi dole wanda duk yace idan Allah ya sa na ci jarabawa kaza ko na samu aiki kaza ko na ci mukami kaza da nake takara to zan yi sadaka da abu kaza ko zan yi azumi guda kaza ko zan biya wa mutane kaza sadaki ko zan biya wa mutane kaza kudin aikin haji su je su yi su dawo to in ya ci dole sai yayi kaga ba wajibi ne akan shi ba shi yawa kanshi wannan shi zake cewa ba kance ai da Hausa wato baki kan fadi baki ya kance baki ya je ya fada abin da ya jawo kanshi matsala sai shari'a ta ce to duk wanda ya alwashi sai ya cika shi. Kaga yanzu ta hanyar shari'a ne aka tsanantawa mutum saboda me? Saboda ya tsanantawa kanshi. Zaka asali ba kance makruhi ne. Mutum ya bari sai Allah ya mushi falalar da ya mushi sai ya nemi hanyar da zai godewa Allah. Za'id alal ada ba tare da sai ya dauki wannan alƙawarin ba. Kuma kamar da Ibn Taymiyyah yake fada, wannan dauka alƙawarin da kake yi fa bai tirsasawa Allah ya ce to bari sai yayi maka. Dan Allah ba kamar yaron kare da zaka ce in kai na daya a jarabawa zan ma kaza. To kaga wannan zai sa yaron ya ƙara ƙwazo dan ya samu ya na daya ko? To ba ruwan Allah da wani kana da kana cewa ya Allah in dai ka bani wannan falalar da nake nema ya Allah ni ko sai ne maka da'a kaza. Wannan ba zai encourage na Allah ya ce to bari ya mazai maka ba. Sai in da ma yayi ne ya amsa addu'a. Domin ba zai karu da komai da wannan bautar da kai ba. Kai ne zaka karu. Kuma dan me zaka yi wa Allah sharadin sai in ya maka kaza sannan shi ma zaka mai kaza. Duk malamai sun kawo wannan ta'alilat din game da nuna karhancin yin alwashi tun asali. To tsananin kuma da yake zuwa a ciki shine in kai fato dole sai ka cika. In fact in ka mutu baka cika ba sai an cire anbiya bashi kamar da hadisi Abu Dawuda yace ko biyan bashin Allah ya fi fiye da biyan bashin sauran mutane. In kai alwashi ka mutu baka cika shi ba kafin a raba gadanka in na dukiya ne sai an cika. In na aikin azumi ne ƴaƴanka magadanka sai sun raba sun yi wannan azumi sai an biya mashi. In wata tafiya ce kace zaka je kai zaka tafi Baitul Maqdis ka je kai ziyara sai an biya kudin jirgi wani ya tafi an nemo mashi visa ya je yayi a madadinka saboda bashi. To dan me zaka shiga da kanka cikin wannan kuncin? Ina fata muna gane wannan. Sannan sai yace wa huwa manhiyun an nafsi aqadin nazari, saboda shi mutum an riga an hana shi daga asalin kulla wannan bakance. Wa kadhalika al-kaffaratul wajiba bi asbabi, haka nan kuma kaffarori waɗanda suke wajaba ta hanyar sabubba kamar kaffaran jima'i na azumi. Mutumin da ke azumi a Ramadana in yayi jima'i aka ce sai ya kaffara, me yasa? Saboda ya tsananta wa kanshi wajen dole sai ya je ga matar shi da azumi ya wuce makadi da rawa sai shi ma aka ce to sai ka biya kaffara. Haka wanda ya kisa da kuskure, haka wanda ya abubuwa makamantan waɗannan. To kaji misalai na farko kenan da yake ana iya samun tsanani ya biyo baya bi shar'i, ta hanyar shari'a ta ƙara maka wani abu akan wanda yake wajibi akanka, saboda kai ma ka ƙara wani abu fiye da wanda yake wajibi. Wa amma bil qadri, ta bangaren kaddara kuma ba, fa kasirun qad ra'ayna wa sami'na man kana yatanatta'u fi ashiya'i. Ibn Taymiyyah yace da dama mun ji labari kuma mun ga mutanen da suka kasance suna tanattu'i, suna wuce makadi da rawa, suna tsanantawa kansu a cikin al'amura. Fa yubtala aidan bi asbabin, sai Allah ya jarabce shi da wasu sabubba tushaddidul umura alayhi, waɗannan sabubba su ƙara tsananta mishi al'amura. Fil ijabi wat tahrimi, wajen ƙara mishi wajibi ko ƙara mishi tsananin haramci. Mislu kasirin minal mawsusina fi tahara, kaman da dama daga cikin mutanen da suke da waswasi a wajen tsarki, wanda idan ya je tahara ba zai yi tsarki tun daga ainihin tsarki da ake yi a bayi ko alola ba zai yi ta yadda aka ce ba. Zai zauna ne ya ta dirje duburarsa ko ya dinga ainihin jagwalgwala al'aurarsa da sunan waishi yana ganin bata wanku ba. Ba zai wanke yadda aka ce a wanke ba, sai ya fara tunanin to ai akwai ragowar dugun fitsari, akwai watakila ragowar wani kashi, ya yi ta dirzawa ko ya zo alola. Ba zai alola yadda aka ce a takaita ruwa a yi ta gwargwadon hali ba, a'a zai zo ya zauna ya yi ta tsanantawa ya yi ta dirzawa yana gogewa kamar zai canza fata. Watakila wani zai tare misalan irin waɗannan. Akwai mutumin da in ya fara alola sai a gama sallah bai gama ba saboda ya sawa kanshi waswasi. To yana cikin yin haka sai ya manta ko da wanke wata gabawa, ko yana cikin sallah ya tuno to anya kashin nan ko ma dai ya dugo ne ma yanzu ina ganin akwai raguwa fa na jika wani abu ya dugo a duburata sai ya fice. Kaga ya samu kanshi cikin ainihin tarnaki na rikirkicewa al'amura. Me ya ja mishi tun asali? Tsanantawa kanshi da ya fiye da alƙadarin da shari'a ta ce ai. Ina fata mun gane wannan. Idza zadu alal mashru'i, a lokacin da suke ƙara abin da ya wuce abin da aka shar'anta musu na ainihin tsarki. Ubtulu bi asbabin, sai a jarabce su da wasu sabubbuka. Tujibu haqiqatan alaihim ashiya'u mushaqqa mudirra, wanda a hakikanin gaskiya waɗannan abubuwa za su ƙara musu wato yanayi wanda zai kara musu tsanani da kunci a cikin abin da suke. Wa hadha al-ma'ana alladhi dalla alayhi al-hadith, wannan ma'ana da kaji hadisin nan ya ambata muwafiqun lima qaddamnahu fi qawlihi ta'ala, ya dace da abin da muka gabatar a cikin fadin Allah da yake cewa wayad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alayhim, wannan manzo yana cire musu ainihin wato israhum abin da ya kuntata musu rayuwa, wal aglala da kuma tarnaki allati kanat alayhim wanda ke kansu, min anna zalika yaqtadi karahata muwafaqatihim fil asari wal aglal, cewa wannan yana hukunta lalle mai kokari mu saba ma Yahudawa da Kiristoci wajen al asar abubuwa masu tsanani na wajabci, wal aglal da abubuwa masu tsanani na haramci, gashi ce wal asaru tarji'u ila al ijabi shadid ijabati shadida, haka ce al asar jam'u isr yana komawa zuwa ga tsananta abubuwa a wajen wajabta makai abinda shari'a bata wajabta ba, wal aglal haka ce aglal kuma hiya tahrimatu shadida shine tsanantawa wajen haramta abinda shari'a bata haramta ba, fa innal isra huwa thiqal washidda, asali lafazin al isar yana nufin nauyi da tsanani, wa hadha sha'nu ma wajaba, wanda wannan shine yanayin abinda aka daura maka na wajibi zai zama yana da wani tsanani da wani ainihin nauyi a kanka, ma'ana akwai zimmar da take kan wuyanka wanda bata sauka sai ka ainihin aikata ta, yanda duk musulmin da yake musulmi ne na kwarai da zarar lokacin azhar tayi zai dinga jin mas'uliyya, zai dinga jin cewa responsibility ne na lalle ya tashi sallar nan, hankalin shi bai kwanciya sai ya tashi yayi ko shine wannan shidda, ina fata an fahimci wannan. Wal gillu yamna'u al maglul min al intilaq, shi kuwa tarnaki wato sasari ko ankwara za a sa mutum a hannu ko a kafa ko a sa ma dabba me yake yi, yana hana wanda aka saka mishi ne na ya saki yayi walwala, wa hadha sha'an al mahzuri, wannan shine yanayin abinda aka haramta, abinda da aka haramta suna hana mutane yin walwala ne irin iyasar ransu ko yadda dabbobi ko kafare suke, zuwa ga abinda aka haramta abuwa ne na sharholiya da walwala, zina, shan giya, cin riba, cin mushe, kisan kai da makamantansu, da abuwa ne da mutane suna ganin in suna yin su suna holewa ne, suna da yanci ne, ba su da wani tarnaki da ya tare su, kai ko musulmi sai aka maka tarnaki aka ce kar kai zina, kar ka sha giya, kada kai kaira, kada kai fasikanci, kar kai shirka, kar kai sabo, kar ka sabawa iyaye, kar ka cin mushe, kar ka ci haram, kar kai, kar kai, kar kai, kaga ya rage fadin walwalarka ko da sanda kake tafiya cikin abu cikin hanyar ta rayuwa sai ga wani wuri an sa gate, can ma an sa gate, nan an sa no parking ko ba a yin kaza ba a yin kaza, to kaga ya rage maka walwala. Kwatanta misali da direba wanda yake rayuwa a Zaria, irin garin da ake rayuwa cikin anarchy, anarchy in the sense that babu dokar, ba abun dokar tuki, babu dokar tuki ko duk mutumin da ya saba tuka mota a Zaria misali, sai je garin da ake bin doka kamar Lagos ko Abuja, zai samu kashi a cikin tarnaki, bayan anan da yana cikin walwala, yana yin komai kuma ba komai, duk inda ya ga dama ya bi one way ne, hannun shi ne ba hannun shi bane, na ana parking ba a parking ba abin da ya dame, da ya je Abuja ko Lagos sai ga nan ga jami'an tsaro, can ga wasu lambobi, nan ga wasu fitullu, can ga kyamarori, duk suna cewa ba a yin kaza, ka a yi kaza, ka a yi kaza, to sai ya ji shi a cikin tarnaki, to haka rayuwa take, mutumin da ya shigo cikin shari'a dole ya samu kashi a cikin wannan tarnakin, kuma abu na farko da ya kamata ka fahimta shine ka gane wannan tarnakin umarnin Allah ne, sai ka bi shi cikin nutsuwa, ka tuna cewa kuma Allah ya maka wannan umarni ne dan kai ka ci moriyar umarnin, ba dan shi ya da wata fa'ida ba, kar ka dauka Allah ya takura maka ne, galibi wanda suka samu matsala nan sune mata, waɗannan mata da ake cewa ƴan neman ƴancin mata da sauransu, galibi yadda suke kallon addini tare da cewa su musulmai ne, akwai musulmai yanzu masu wannan aqida, Hausawa, mutanen Kano da Zaria da Sokoto da Maiduguri da makamantansu, mata wai sun yi boko, wai suna kare wai ƴancin mata, duk abin da aka faɗa a shari'a game da mata sai su ga wai an takurawa mata ne, ba su tunanin cewa Allah da ya halicci matan shine ya faɗi wannan abu, to kuskuren farko da suke faɗawa kenan, kallon abin da cewa to yanzu dan me za a ce, dan me za a ce wai haka ta mun tambaya ran, dan me za a ce shi namiji idan matar shi ya nemi ya sadu da ita taki za ta kwana cikin tsinuwar Allah, amma shi yana da ƴancin yaki neman ta, yaki da buƙatar ta neme shi. Dan me za a ce haka? Ai wannan abun fa ya kamata mallan ku duba fa, abun yake kama da babu adalci. Wala haka tace mace ce ƴan boko, sai ce mata to yadda abun yake ne shine a cikin musulunci akwai qayyumiyya, akwai jagoranci, kuma Allah ya bawa miji da wannan jagoranci. Nace kamar danki ne a gida, akwai abin da zai so yayi sai ki hana shi, ke kuma kina son ki wani abu bai sai ya hana ki, mana in danki zai fita waje. Nace mata kamar danki zai fita waje, kike dawo gida kar ka fita, yana zo na dinnan kuma ke kuma zaki sa hijab dinki ki fita. Me yasa an yace kake fita ba zaki ki fita ba? Kin kina ganin an yi adalci? In ke kina iya mishi hanin fita, shi bai iya miki? Tace a to aini uwar shi ce. Ki to haka shi ma wannan sunan shi mijinki, shi ma mijinki ne. Kaza irin wannan boko ba zaka fara da musu ayoyi ba, sai ka kai musu da irin logic din da suke fahimta. To haka dai ta mata bayanai, ta fahimta, bata fahimta ba, ta ce mata to ina miki baki shawara, duk abin da zaki nema na kare ƴancin mata to ki tsaya a hudud din da ba su shafi abin da shari'a ta ce ba. Duk abin da shari'a ta ce to is sacred, babu wani ragowar ƴanci da shari'a ta bari a wajen, ta riga ta kare shi. Kin fahimta ko baki fahimta ba, wannan ya rage daga irin training da kika receiving ne a university da kika je kika karanta abin nan sociology. Haka na ga mata. To irin abin da ke faruwa kenan, mutane ba sa iya fahimtar cewa waɗannan hukunce-hukunce da Allah ya yi, da yanzu misali sai kaga cewa kaga wannan shi ba ruwan shi, sai aske gemun shi yana jin dadi, ni ko ni shari'a ta takura mun ba na iya aske gemu, ya saki wanda shi yadda yake so, ya sa kaya irin wanda yake so, kana ganin kamar wai yana morewa ne, a'a kai kake morewa, saboda kai da kake bin shari'a. Shari'an nan kuma Allah ya tsara ta ne dan taimaka hidima, ka ji dadin rayuwa a duniya kuma ka tsira a lahira. To ka sa wa ranka wannan gamsuwar cewa Allah da ya halicce ni shi ya san abin da ya kamata in yi, kuma ya yi wahayin abin da ya kamata in yi, iyakacin nawa kawai bari in bi. Duk wanda zai faɗa maka wani abu aka san haka zai cutar da kai ne, ya ce wai ka sa tunaninka tukunna, kai kai ƙoƙarin ka fahimci to meye hikima, meye hikima da za a ce sai an bage mu? Ina bambancin wanda ya bari da wanda ya aske? Akwai bambanci. Wanda ya bari ya bi shari'a, wanda ya aske ya yi ma shari'a tawaye, shi ne bambancin. Allah shi rishi mu. Sai yake cewa wa ala hadha dalla qawluhu subhanahu, kuma irin wannan shine abinda ma'anar fadin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, ya ku wadanda kuka yi imani kar ku sake ku haramta dadadan abubuwa wadanda Allah ya halasta muku. Wala ta'tadu, sannan wajen kuma morewa dadadan kar ku wuce makadi da rawa. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah baya son masu ta'adda, ma'ana Allah ya halasta shan abu mai dadi, cin ƴaƴan itace, amma kar ka je ka ci na haram wanda baka siya ba, ba a baka kyauta ba, baka mallaka ba, ka ce ai Allah ya halasta mangoro, kawai suka shiga gonar mutane kai ta ɗiban mangoro. Allah ya halasta ainihin yin aure da kwanciya da matan aure, suka ce Allah ya halasta saduwa, da aka je ka ta zina, kaga ya zama ta'adda. Abinda aka halasta din an mushi iyaka yi. Ina fata mun fahimci wannan. Wa sababu nuzuluha mashhur, sababin ainihin saukar wannan aya sananne ne, ba sai an tsaya ana ambaton shi ba, shine wasu sahabbai ne suka nemi su haramta wa kansu abinda yake mene halas gare su, na aure da shan ruwa da yin azumi, a sha ruwa ta na azumi, da kuma na ainihin wato bacci da farkawa da yin sallah da yin bacci. Shine Allah bayan manzo Allah ya musu ainihin tsawa, kuma Allah ya saka da wannan aya cewa la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, kar ku sake ku je ku haramta dalalan abubuwa wanda Allah ya halasta mu. Wa ala hadha ma fi sahihayn an Anas ibn Malik qala, haka kuma wannan shi za a dauka kamar yadda zo a cikin Bukhari da Muslim, shine ainihin hadisin da Imam Al-Bukhari ya ishara anan cewa jaa thalathatu rahadin ila biyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasaluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasu sahabbai sun zo su uku suna tambaya a gidan manzon Allah game da wace irin ibada manzon Allah yake. Su Aliyu ne da su Miqdad dan Aswad, suka zo suna tambaya meye da meye ibadar da manzon Allah yake cikin dare, suna so su dinga yi, meye ibadar da yake in ya shigo cikin gida. Falamma ukhbiru, da aka ba su labarin cewa in ya shigo cikin gida fa yakan zauna mai fira da matan gida, ya taya su wanke-wanke, ya ci abinci, ya yi bacci, ya farka, ya yi sallah, wata rana yana azumi, wata rana ma in ya waye gari ma ko ya dauki azumin ma kawai kuma in ya ga wani abu da ya burge shi sai kawai ya karya. Aka babba su irin waɗannan labaran sai suka kai ka annahum taqalluha, kace to ai abin da yake bai da wani yawa, bai da yawa. Sai suka ce faqalu aina nahnu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ba kansu fatwa, suka ce to ya zama hada kanmu da manzon Allah. Kad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, shi fa an ga an gafarta mishi abin da ya gabatar da wanda ya jinkirta daga cikin zinuban da zai iya yi, duk Allah ya ce babu komai. Tumo mu san matsayin mu ba, ai gara mu dage da ibada ba dare ba rana. Faqala ahaduhum, sai ɗayan su yace amma ana fa usalli al-layla abadan, yace na dauka kaina ni kam daga yau nayi ban kwana da bacci, bana ƙara yin bacci, sallah kawai zan ta yi tsawon dare. Wa qala al-akharu, ɗayan kuma yace ana asumu dahara abadan, ni kuma daga yau ba zan ƙara cin abinci da rana ba sai dai azumi. Wa qala al-akharu, ɗayan kuma yace ana atazilu an-nisaa, ni kuma zan ƙaurace wa mata, fala atazawwaju abadan, ba zan sake yin aure ba. Faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ilayhim faqala, sai manzon Allah ya zo gare su yace antumul ladina qultum kaza wa kaza, manzon Allah ya tare shi yace ku ne kuka ce kaza, kuka ce kaza, kuka ce kaza, amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, shi na rantse muku da Allah, na fi ku jin tsoron Allah, na fi ku taka tsantsan game da dokar Allah. Walakin, amma duk da haka asumu wa afturu, ina azumi kutarana kuma ina shan ruwa, wa usalli kuma ina sallah da dare, wa arqud kuma ina yin bacci, wa atazawwaju an-nisa kuma ina da matan aure. Faman ragiba an sunnati fa laysa minni, wanda duk yake bin wannan al'ada tawa ta azumi da shan ruwa da sallah da bacci da ainihin mu'amala aure da mata, to ba ni bashi. Annabi ce ba ni bashi, ba irin addini na yake ba kenan. Rawahu al-Bukhari wa hadha lafzuhu wa Muslim wa lafzuhu lafzu Muslim an Anas anna nafaran min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama sa'alu azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama an amalihi fi sirri, Anas yace wasu mata daga wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sun tambayi ainihin matan annabi sallallahu alaihi wasallama game da ibadar da manzon Allah yake a boye a cikin gida. Faqala ba'dhum, sai wasu suka ce daga cikin mutanen, wani su yace la atazawwaju an-nisaa, ba zan yi aure ba. Wa qala ba'dhum, wani kuma yace la akul lahama, ba zan ƙara cin nama ba. Wa qala ba'dhum, wani kuma yace la anamu ala firashin, ba zan ƙara bacci akan wani abun kwanciya mai dadi ba. Fa hamidallahi wa asna, sai manzo Allah ya zo ya mumburi yayi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa ƙarshe. Fa qala, sai yace ma balu aqwamin, ku gyara ba ma balbane, ma balu aqwamin, me ya shafi wasu mutane, qalu kaza wa kaza, me abin da ya shiga cikin kwakwalwar wasu mutane suka ce kaza, suka ce kaza, ya faɗi abubuwan da suka faɗi. Lakinni usalli wa anamu wa asumu wa aftir, ce ni dai ina sallah, ina bacci, ina azumi, ina shan ruwa. Wa atazawwaju an-nisaa, ina da matan aure. Faman ragiba an sunnati fa laysa minni, wanda da ya kiyamaci sunnata to ba ni bashi. Wal ahadithul muwafiqa li hadha kathiratun fi bayani anna sunnatahu allati hiya al-iqtisad fil ibadati wa fi tarki ash-shahawati khairun min ruhbaniyatin nasara, malam yace hadisai da suka zo suka dace da wannan ma'ana cewa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce yin daidai wa daida, iqtisad, yin ainihin abu tsaka-tsaki wajen bauta da wajen gujewa abubuwan sha'awa, ma'ana kai bauta gurgudan abin da aka ce kai, sannan ka guje ma sha'awoyin da aka ce ka guje musu, sha'awoyi na badala na barna wanda ba su halarta ba, amma waɗanda suka halarta babu laifi, kana iya zakke musu. Khairun min ruhbaniyatin nasara, cewa wannan yafi alheri fiye da ruhbaniyanci, ibada babu ainihin rayuwa a cikinta irin ta dan adam, irin ta nasara. Allati hiya, wacce tsarin ta shine tarku ammati shahawat, yin watsi da dukkan wani abu na sha'awa, minan nikahi kaman aure, wa ghairihi da wasu abubuwa kaman abinci da sutura da makamantansu. Wal ghulu fil ibadati, da kuma wuce makadi da rawa a cikin ibadoji, sauman wa salatan, wajen azumi da sallah, mutum ya ba aure ya bar cin abinci mai kyau, sannan ya kama sallah tsawon dare da azumi kuma tsawon rana, baya ci da rana, baya kwanciya da dare. Wa qad khalafa hadha bit ta'wili wa li adami al ilmi qa'ifatun min al fuqaha wal ubbad, Ibn Taymiyyah yace an samu wasu tawaga daga cikin malaman fiqh da masu bauta sun sabawa wannan tsarin ta hanyar tawili ko da rashin ilimi. in kana karanta tarihin malamai a cikin Sirru Alamin Nubala zaka ji malamai da dama sun samu kansa wannan kuskuren shi ne zaka ji malami an ce yana sallah yana kanta Qur'ani da dare baya azumi baya shan ruwa kullun azumi yake zaka ji zahabi baya wucewa sai ya musa rabi yace to wannan da ya saba wa sunna galibi yakan ainihin gurje su haka a kebance ko ya ba su wani uzuri in ya ga dama ba su uzurin wata rana amma lokaci har fushi yake yi sai ce to wannan dai ba addini bane wannan dai wani abu ne kai wane ya dauko muna fata Allah ya gafarta mishi isharar da Ibn Taymiyyah kenan yake cewa an samu malamai da masu bauta malaman fiqhu da waɗanda suke sufaye da daman su sun fada cikin wannan matsala sun sabawa wannan sunna ta hanyar yin tawili tawilin kamar yadda muka ambata shine mutun yema abun wata fassara irin yadda su Aliyu dinnan suka yi ce to ai shi annabi an gafarta mishi ko kuma ce to ni dai aljanna kawai nake nema kuma an ce ai sallah za a samu aljanna ni dai so nake na samu falala azumi so nake rayuwata ta zama tayi zama kawai ibada ce zalla kai ba malaika bane bai kamata ya zama ibada zalla kware ko Aliyu dan Abu Talib haka yabo a cikin lafazin hadisin da miqdaru naman ta na uku ne ومثل هذا ما رواه ابو داوود في سننه يتي irin wannan shine riwaya Abu Dawud a cikin sunan dinsa an al-Ala ibn Abd al-Rahman duk da yake Ala dan Harith ne wannan kuskure ne daga ainihin malama a cikin asalin abin da yake a cikin Abu Dawud Ala dan Harith ne Ala dan Harith sai a gyara sai ka kai ta'liki a gefe cewa inma huwa al-Ala ibn al-Harith an al-Qasim ibn Abd al-Rahman an Abi Umama anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulullah idalli fi siyaha shi ma wannan ba bi siyaha bane a cikin lafazin fi siyaha ya manzon Allah ka bani izini nayi as-siyaha menene as-siyaha shine mutum ya baggarun su yi ta yawo a duniyan nan ba yi da abinci ba shi da guzuri ba shi da manufa game da tafiya kai ba karatu kaje kasa waje ba ba kasuwanci ba ba wani taro kaje yi ba ba neman wata fahimta kaje ko karo ilimi ba ba kaura kai ka baggarun ku ba kawai dandi yawon ganin gari kawai mutum ya tattara kayan shi ya baggarin su Zaria ya wuce shi ma bai san inda za shi ba ba shi da destination inda zai je sai inda kawai hanya ta tike dashi shi ma bai san inda zai je wannan shine asali as-siyaha wanda kuma za ga wannan al'ada ce ta turawa hanyar da suna yin wannan tourism kenan wata sana'a ce ma mai zaman kanta wacce take daga cikin harkokin da suke ainihin wato economic activities yanzu a duniya wanda har kasashe suna kokarin dawwara tourist attractions wuraren da za su dinga jan hankalin irin waɗannan masu yawon gantanin sai a samu wuri a killace kaburbura ne ko dabbobi ne ko su kayan ban mamaki ne ko tsofin garuruwa ne ko wasu abubuwa ne na tarihin mutanen da tunanin wai idan mutane sun zo su dinga zuwa suna kalla suna biyan haraji da sauran dues ana samun kuɗi to wani abin takeici kuma aikin hajji ma ya kasance yanzu a cikin tunanin mutane abin da suke kiran aikin hajji da yake ibada yanzu galibin mutane za su je to a cikin niyyar su da yadda suke za ka ga suna mu'amalantar sha'ayar din to kamar tourist ne kawai su dai ina ma na tourist shine wanda zai je kawai da camera yana bin wurare na ban mamaki da wuraren da zai zo ya nuna cewa ai gashi a wuri kaza yana ta daukan selfies yana daukan kanshi hoto gashi a bayan dutsen Uhud gashi a jikin masjidin Namira gashi a saitin Ka'aba gashi tsakiyar Larabawa ana ganin shi duk wannan tourism ne mutane suka mai da ibada saboda yanzu an wayi gari an shiga wani bala'i shine camera tana hannun kowa da fa camera sai ka je studio sai ka je phototech ko makamancin shi amma yanzu kowa da kyamara a hannun shi yaro da babba na miji da mace da haka yanzu an kai zamanin da kafin ma a ji labarin hoto haram ne ba karama yake bane ko kuma ko da an ji labarin mutane la yusaddiqun suna samun wato suna samun intellectual shock suna samun sadma abin nan da ta yi ne wato mafhumiya wajen fahimtar ya zai a ce haram ne dan kawai yanzu naje masallacin Ka'aba ina ta daukan kaina hoto to me haram a ciki ai ina so ne a gani a gida cewa da gaske naje aikin haji to mutanen gidan kuka je aikin haji wani ma daga can yana dauka zai fara tura su cikin social networks zai fara tweeting din su yana whatsapping din su ko ana cewa haka ina malamin English ko yana facebooking din su kafin ka ankara sun bu duniya mutane suna ta comment wai gashi a arfa gashi a inda kace kaje ka da kaje ka ta daukan hoto mutane sai ta suna da kai kuma ka tsaye nan ka ta yin hoto album guda auna akwai kauyanci a ciki jama'a akwai kauyanci zaka ga mutane kowa da kamarar sa da suna kwacewa amma sun gaji su ma sun kyale mutane na'am ba irin shi bane sirutul ardina nufin sai mu duba sai ta magabata sai aka aikata wannan shine ka tafi wani gari ka da wata manufa ta yin wani abu a garin ka fa garin ka je gari kaza rihila ilmiya ko rihila tijariya ko rihila wacce take ainihin wato silatu rahim kuma kamancin shi sai ka amfani da wannan dama sai ka ga garin amma kawai yanzu mutum ya cika aljihun shi kawai ya ce bari zai yawo sai ya ga ko ina akwai wani kwanaki fa har bidiyo yayi fa wai ya je kafin ashabul kafi ya je garin hujuru inda aka halakar da mutanen annabi wane ya je baqiyatu diyari samudin wa tilka buyutuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalil duk ga sunan ya dauko hotuna ya zo yayi documentary ya ta nunawa a ta sayarwa a gari to da sunan me ne wannan ba shine abinda ayat take ne ba cewa siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladina min qablikum ku je ku ga wuraren da yaya na gaban ku suka kasance wata rana Anas hadisi yana cikin mun kan zashi a bayana cikin sahih muslim yace ma wasu daga cikin mutane ku tashi mu je ne nuna muku abun al'ajabi sai suka hau dawa kai suka tafi har wannan diyar Hujar din yace musu kun ga inda aka halakar da su dan ibra din amma yanzu su mutane ba irin wannan wuraren suke zuwa bai gidajen zu suke zuwa da gidajen wasannin yara da wuraren da ake da wasu dogayen gine-gine da wanda ake da wasu abubuwan al'ajabi na architectural masterpieces da makamantansu abinda mutane suke ba kallo kenan ba haka bane kaga ba suna zuwa kallon ibra bane suna zuwa ne dan su wato dan su more sha'awar zukatansu dan su ji dadi cewa lalle sun ga gari su ma yanzu yan birni ne yanzu ka dawo garuruwan su sai su zama kaman suna bada hadisu khurafa sai su zama da mutane suna musu tilawa abin da suka gani kaga ya bambanta da wanda zai je wurin da zai ga wata ibra zai ga wata ibra ta cewa lalle an halakar da wasu anan ya ƙara jin tsoron Allah ya tausaya wa rayuwarsa ya bambanta hadda makabartu da aka halasta ziyarar su an haramta ka tashi daga wani gari musamman ka tafi wani gari dan ziyarar makabarta har makabartu wanda aka ce a je a ziyarce su dan ganin wato ibra da kuma yi mana kwance a wajen addu'o'i ba a yadda ka tashi yanzu daga nan ka ce bari ka tafi Sokoto kabarin sakin musulmi ya zama abin da kai ka ba kenan ko ka tafi can Gombe din nan ka ce za ka so ka je ka kabarin sarkin musulmi a Tahiri ne ko eh Atiku Allah ya gafarta musu ko kuma kai har kabarin annabi ma ba za ka mai takana saka mu ba kabarin ba sai dai in ka je masallacin ka biya kabarin to haka dai misali in tafiya ta kama ka Sokoto ka je wata harka ka ta kasuwanci ko ziyara ko neman ilimi ko wani bincike ko wani abu da ya kai ka sai ka ce to tunda na zo garin Sokoto bari in je in ziyarci kaburburan waɗannan bayin Allah musu addu'a to wannan shine babu laifi kaga suwar din sun bambanta ina fata mun gano nan jama'a na'am kai ba kauye ne kai gaskiya ne nisan da mutanen gaskiya suka kwanta sai ƙarya ta tashi sai ƙarya ita kuma sai ta fito da kanta Allah ya tsare mu ala ayi hal jama'a yace manzon Allah ya bashi izini ya tafi yawon dandi ya je ya julu fil ard yatruku biladahu mutajawwilan bainal ard musun ya wayi gari ba shi da ainihin wato makar sannan kuma daga cikin da suke siyahan ada mutun zai bar duk wani abu na jin dadi ya kama gantalen shi a duniya wanda kuma anan shine abu nafi tarkul malazzati walla wa tarkul tayyibat khilal al asfar asfar wanda suke ba su da wani makasadi na musamman kawai yawan ganin gari irin wannan sai annabi ya ce sai manzo Allah ya ce mishi inna siyata ummati al jihadu fi sabilillah siyaha a cikin al'ummata shine jihadi ba wai yawan ganin duniya ba kawai fa akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu siyahatuhum al jihadu fi sabilillah manzo Allah ya bada labarin cewa al'ummarsa siyaha su tourism din su yawan ganin garin su shine yawan da zasu yi na gani ta hanyar jihadi kamar yadda muka fara gato da manufa kenan yanzu ga director anan ya je kasashe kala kala a duniyar nan amma me ya kai shi ilimi wata harka ta ilimi ta kai shi to haka kamar kasuwanci ya kai ka a ce ba inda baka sani ba a Najeriya ko kai driver ne babu inda baka gani ba a Najeriya kanka da manufa da kake zuwa garuruwan nan amma a ce kawai baka da wata manufa illa ka je ka ga yayo da take ka wuce daga nan ka dawo ka nausa har sai ka kai Patakwal daga Patakwal ka sake yin kwana ka nemi mota sai ga ka a Sokoto sai ka ce to yanzu kuma Sura Enugu kai ta zuwa haka kana crossing left right kana tafiya gabas da yamma kudu arewa to wannan ka zama wato ka zama dan tambele kenan baka da manufa a rayuwa na ba ta mun gane wannan wa qala wa fi hadithin akhar aw ta riwaya kuma yace anna siyahata hiya siyam cewa siyaha ita ce azumi wannan hadisi Ibn Jarir at-Tabari ya fitar da shi da ainihin wato daga a cikin littafin shi Allah tafsirin sa kenan na Ibn Jarir at-Tabari kamar yadda malam ya ambata a kasa sai kuma was ausaihuna humus saimuna shi ma riwaya ce ta Ibn Jarir ko kuma yace masu tourism a cikin al'umma ta sune masu azumi aw nahwi zalika ko kwatan kwacin haka wa zalika tafsirul lima zakarahu Allah ta'ala fil qur'ani min qawlihi as-sa'ihuna wa qawluhu sa'ihatin kaga wannan shine ma'anar fassarar abinda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani inda ya ambaci daga cikin siffofin mu'mina yace was as-sa'ihuna malamai suna fassara su da cewa masu azumi haka nan da ya faɗi siffofin mata na ƙwarai a cikin suratul tahrim kenan ko da yake cewa kuma sa'ihatin masu azumi to siyaha a musulunci shine bauta din irin wannan bauta ta azumi ko kuma bauta ta tafiya jihadi wa amma siyahatu allati hiya alkhuruj fil bariyati lighairi maqsadin muayyan mun ji magana yace amma siyaha wata zama ita ce fita daga doran kasa mutun ya kama tudin kasa ya tabi lighairi maqsadin muayyan ba tare da wata manufa sananniya ba fa laysa min amali hadhihi al-umma ba aikin wannan al'umma bane shine magana da kake malaha kaji abin da Ibn Taymiyyah ya fassara mene siyahan da Hausa kam yawon dandi yawon bude ido Allah ya muku albarka yawon bude ido haka Hausa ɗan jarida haka suke cewa ko yawon bude ido ko mene ragaita wannan sakwatanci kenan ko to mu anan zare me muke ce mishi kenan baba to yawon bude ido yawon bude ido da mutum zai bar garin su ya tafi yawo ba tare da wata manufa ba kawai sai don bude ido ko yace wannan baya cikin aikin wannan al'umma inji Ibn Taymiyyah na dandi eh ba manufa eh na tafi yawon dandi ko yawon bariki ko eh yawa dandi da ma okay wato idan yawo hada da iskanci dandi ko ragaita ina ce ragaita kuma yawo babu aikin yi eh shine ragaita a sakwatanci ko da mutum a garin su yake daga mutum ya ce ragaita kawai nake ma'ana ya tawo a gari shi ba bai sa abin da yake ba eh ragaita kenan a Sokoto to an dai fahimci ma'ana ai ko shi kuma siya yawo bude ido shine a je garuruwa a ga yadda suke a dauki hotuna ai ta yawo Ibn Taymiyyah ya ce falaysa min amali hadhihi al-umma ba aikin waɗannan al'umma ce ta musu ne ba walihaza qala al-imamu ahmadu laysat as-siyahati min al-islam fi shay'in imamu ahmad yake cewa yawon bude ido a musulunci ba komai bane wala min fi'lin nabiyina wala salihina ba aikin annabawa bane ba aikin mutanen ƙwarai bane jama'a ku duba yadda mutanen mu suka zame a wannan bangaren yanzu galibin mutane abinda suke sha'awa kai su samu kuɗi su biya jirgi su tafi kallon duniya kuma masu kudin kasar nan suna yin wannan su tafi Dubai su tafi San Francisco su tafi Yemen su tafi kasar Maghrib ko Egypt musamman Egypt da Dubai yanzu da irin can kasashen Asia masu nisa din nan inda dai suke da civilizations na da irin Turkiya irin Afghanistan irin makamantan su haka kasashen nan na tsohuwar Russia da irin Iraki da makamantan su musamman ga ƴan Shi'a abubuwan da suke mutane suke kenan mutum zai biya kuɗin jirgi kawai ya tafi me yaje yi yaje yawon ganin gari to ba aikin wannan al'umma bane Ibn Taymiyya Imam Ahmad kuma yake cewa baya daga cikin aikin annabawa ko salihan bayi ma anna jama'atan min ikhwanina qad sahu siyatal manhiya anha Ibn Taymiyya yace duk da yake an samu wasu mutane daga cikin ƴan ummu malamai kine yake magana sun yi irin wannan gantalin yawon duniyan nan wanda aka hana muta'awwilina suna masu yin tawili fi zalika aw ghairi alimina bin nahi anhu ko kuma basu san an hana ba kamar yadda galibin mutanen kasashen mu ba su san an hana ba yanzu wannan abin da muke faɗa mutane da ma sun ji shi za su ji gari jiddan cewa to menene abin hani a ciki a ministry ko ministry of tourism eh shi za ka ce bi ghairin maqsadin muayyan kaga excursion akwai maqsadin ilimi shine mu ne dalibai muna koyon wani karatu za mu je wata masana'anta inda take industry din irin wannan karatu ko za mu ziyarci wasu mutane masu irin wannan ilimin ko misali dalibai masu koyon engineering sai a kwashi su a kai su wata masana'anta take aikata irin wannan engineering din dalibai masu koyon aikin jarida a dauke su a kai su gidan jaridan da ake aikata da irin wannan sana'a wannan akwai maqsad ilimi to mun mu faɗa bara ma ba mu faɗi lafazin excursion ba kwata kwata da bambanci da tourism Allah ya tsare mu na'am Ibn Battuta a irin wannan harka yayi mana yawon duniya ya tayi sai zo ya bada labarin yawon duniya da yayi da gurgurdan abin da ya gani kamar yadda wanda yayi yanzu shi kuma da hotuna suke bada labari saboda lokacin shi wataƙila babu technology hotuna ne amma shi ma sunan littafin kenan Rihlatu Ibn Battuta yawon dandin dan Battuta kuma in ka karanta za ka ji dandin a ciki tabbas na shiga gari kaza na ga ana cin abinci iri kaza mutanen garin sa sutura iri kaza suna al'adu iri kaza ba ka yake ba da labarin ba ai littafin ba ma littafin addini bane dama littafin adabi ne littafin labarai ne yaumiyat ne memos ne na Ibn Battuta kuma akwai ƙarirayi a ciki dai yes yayi mai da gaskiya mai Ibn Taymiyya ƙarya akwai irin waɗannan da yawa suna nan yanzu mutane suna yin wannan sosai musamman ƴan boko dan mu nan usadai ne sai muke jira abun kaman ba wani matsala bane amma ƴan boko din da suka shiga suka bunƙasa abun da suke kenan za su dauki hutu sai sai da dauki hutun shi na shekara dama ya riga yayi wani adashi ko yayi ya ansho su kudade da zai biya jirgi sai ya tafi ya samu multiple visa na shiga kasashe shikenan zai ta shiga yana gantalin shi yana gararan ba wani ma in yaje yadda suke saka gajeren wando da gilashi da hula hana sallah haka shi mare saka idan ga yawo da singileti ya rata yake mara shi ya ta yawo wai shi ma dan duniya ne to fa hadha laysa min amalin nabiyina wala min amalis salihina bal laysa min amali hadhihi al umma Allah ya tsare mu honeymoon sa shalul asl din shi ma yar wannan ne aladin kafire ne sa shalul asl ba mutum yayi aure da amarya to wai da zara an tare sai su filla sai a neme su a rasa shi ma al'adun kafirai ne shi ma dai al'adar musulmai ce abinda ake magana kenan kwaikwai da al'adun kafirai hala Ibn Taymiyya bai ambace shi bane dan a zamanin su ma ba san wannan ba tabiza honeymoon din nan kuma ana yayin shi fa sosai yanzu fa wallahi wani auren sai ya mutu in ba honeymoon ba wallahi akwai wanda baban ne shi da kanshi zai sponsor uban yar ne zai sponsorin na duka expensive da za a je a tafi wani wuri a tafi yankari ko tinapa ko mission odubu ranch a can kalaba ko obudu ranch ko oluma rock a abekuta za a tafi a je a buya kai har kasar waje ma wannan ma na talakawa kenan nan da yankari ai na talakawa ne kasar waje za a tafi a je a buya wata guda a paris ko a dubai ko a abu zabi ana sheke aya kuma ba wai za su je ne fa su zama zaman aure na su fahimci juna su yi ya koya mata sallah da azumi ya tuntubi ibadarta ba a za su je ne su sa kaya na ƴan duniya kawai su tayawa a gari su ci abinci a wannan hotel su kwana a wancan wuri su kalli wannan wasa su je wannan sinima abin da za su yi kenan ba za su yi ta salati ba ne ya za a yi wannan ma ya zama al'adar musulmai ai mai kamar da al'adar musulmai ba jama'a eh sharul asl sunan shi kenan ko ina so in tuno tabbas ni ma taba ga littafin sharul asl sunan shi kenan honeymoon Allah shi kyauta jama'a ma'ana yanzu kamar kai kana Abuja wani kuma yana nan Zaria sai ce da Allah ina so in zo wajenka dan ga gari kawai sai ga mai a kanan gari ba addinin musulunci bane ka dai nemi abun yi a Abuja sai ka zo in akwai wani abu da ya kawo ka in ka zo sai a zagaya da kai ka gari ba laifi wannan wani abu ya kawo ka sai kuma ka zagaya ka gari tunda garin yafi garin ku kyau babu laifi dan ka gani ko amma dai a ce wai abun da kai ka kawai kenan mu gane bambanci abun da kawai zai saka baggarin ku ka tafi wani gari kawai dan ka je ka gari gaskiya wannan ba addini bane na san mutane za su yi istigrabin wannan sosai amma dai gashi a cikin karatu ba mu muka fada ba malamai ne suka fada Allah shi kyauta da sai yake cewa ma anna jama'atan min ikhwanina qad sahu siyata al-manhiya anha muta'awwilina fi dhalika aw ghayr muta'awwilina bin nahyi anhu aw ghayr amilil alimin bin nahyi anhu wa hiya min ar-ruhubaniyatil mubtadi'a asalinta daga ruhubaniyanci ne wanda aka hana wanda yake na bid'a allati qila fiha wanda aka ce kuma la ruhubaniyata fil islam da asali waɗanda suke yin wannan yawon su ne irin waɗannan fastoci da waɗannan masu bauta sai su baggaruruwansu su yi ta yawo a duniya ba su da wata manufa in banda yawa to ana nan kuma zamani na tafiya sai ana ta ƙara developing ana ɗauwar abin shine har ya kai yadda yake haka yanzu ya zama kaman wani kuma gayu ko burgewa da sai masu kula da addini a cikin kirista suke yin wannan voyage haka suke ce mishi ko da haka suka je suka je duk inda suka je suka kai addinin su ko suka yawo ko ha suka ce wai sun yi discovering wasu kasashe to daga baya ne mutane ƴan duniya suka shiga cikin abin sai suka duniyantar da shi haka ya zama irin yadda yake yanzu kaji har akwai ministry akwai agents akwai hukumomi masu kula da shi in ka duk inda duk garin da kaje akwai guides wanda za su zama murshidun mu dawafi kenan da ake cewa ko wanda zai dinga yawo da kai yana nuna maka wurare yana maka tarihin su kana daukan hotuna yana taya ka daukan hotuna yanzu kaga ya zama masana'anta mai zaman kanshi ya zama economic activity mai zaman kanshi da duniya tana interact da shi masa dinkin duniya tana bada muhimmanci sosai ga irin waɗannan wuraren tana kokarin ayi preserving din su wuraren da suke wai ragowan asar na mutanen da mun yi magana akan su a baya ha anan Afirka akwai su inda suke lissafawa wuri kaza wuri kaza wuri kaza karkashin UNESCO cewa suna daga cikin asar na mutanen da ake bukatar lalle a tabbatar da an yi preserve din su kar su lalace wai dan a ci gaba da ziyarar su Allah ya tsare mu ake biya mene to kaji yanzu idan mutum yana da kuɗi sai ya biya ƴan NASA kenan ko sai su shiga da kai kumbo Apollo sai su kai ka duniya wata Allah shi kyauta wal gardu huna ibn taymiya yace manufa anan bayanu ma ja'at bihi al hanifiyya bayanin abinda addini mai kakke yazo da shi min mukhalafati al yahudi na saba ma yahudawa fi ma asabahum min al qaswa dangane da abinda ya same su na bushewar zuciya an zikrillahi suka bar ambatan Allah wa mimma anzala suka daina ambatan abinda Allah ya saukar wa mukhalafatin nasara da kuma saba wa yahudi nasara fi ma hum alaihi akan abinda suke da shi minar ruhubaniyya na daga ainihin wato ruhubaniyanci almubtada wanda suka kirkiro shi ma'ana hanya addini mai kakkiya ta saba ma waɗannan hanyoyin bauɗaɗɗu bauɗewar yahudawa shine su sun nesanta kansu da addinin sai Allah ya sa zuciyarsu ta bushe suka zama ba sa karanta sakon Allah ba sa aiki da shi sun canza sakonnin Allah su kuma nasara sun shige wa addinin har sun wuce iya inda yace a tsaya kaga wancan sun nesanta wannan kuma sun shige har sun wuce to duka biyun karkata ne daga kan hanifiyya daga kan miƙaƙiya hanya ta Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam
wa in kana qadibtu li ba'dul muntasibina minna ila ilmin aw dinin bi nasibin min hadha aw min hadha.
Ya kara dai cewa duk da yake an samu wasu daga cikin mu musulmai wanda ma suke dangantuwa zuwa ga ilimi ko suke dangantuwa zuwa ga addini, ma'ana malamai ko ƴan kishin addini, an same su an jarabce su bi nasibin min hadha, da rabo daga wannan qasawatul qalb kenan, aw min hadha ko rabo daga wannan ruhbaniyanci kenan. Ana samu duk a cikin musulmai, wasu sun karkata zuciyarsu ta bushe barun su da addinin, ko malamai ne ko masu ko a cikin ƴan addini gare kashe ne suke, amma zuciyarsu ta bushe sun biyewa duniya irin na Yahudu. Ana kuma iya samun wasu kuma a cikin malamai ko masu kula da addini su kuma sun wuce maka ida rawa wajen harka addinin, sun zama irin nasara. A kowane zamani ana samun wannan, zaka iya bugawa kanka misalai na irin kungiyoyi ko mutane ko afrad individuals da ka sani akan irin wannan tafarkin. Allah ya shirye shi mu. Wa mislu hadha ma rawahu ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ghadat al-aqabati. Irin wannan shine abinda ibn Abbas ya ruwaito, Allah ya kara masa yadda, shi da mahaifinsa, ce manzon Allah ya faɗa wa shagarin Aqaba, wa huwa ala naqatihi, yana kan ainihin wato raƙumarsa, yace ulqut li hasan, ka ɗaibo mini, je ka samo mini ɗan tsakon kwami na jifa kenan. Falaqittu yahu sab'a hasayatin, sai na samo mishi tsakon kwami guda bakwai, min hisal khazafi, daga cikin tsakon kwami waɗanda ake yin basusa da su, waɗanda ake ɗan jifa haka irin na yara. Faja'ala yanfudu hunna min kaffi, ya dinga goge su da ainihin tafin hannunsa. Wa yaqulu, yana cewa amsalu haula'i farmu, da irin waɗannan ƴan tsakuwar da su za ku dinga yin jifa ya ku musulmi. Thumma qala, sai ya ce ya ayyuhan nasu iyyakum wal ghuluw fid din, kai mutane a hirɗinku da wuce maka ida rawa game da harkar addini. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din, dai abinda ya halakar da na gaba da ku su ne wuce iyaka a addini shi halakar da su. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah min hadisi Aufin ibn Abi Jamila an Ziyad ibn Husayn an Abi Aliya anhu. Wannan shine isnadin hadisin daga Ibn Abbas, kamar da Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah suka fitar. Wa hadha isnadun sahihun ala shart Muslim, Ibn Taymiyyah yace wannan isnadi ne ingantacce shartin Imam Muslim. Wa qawluhu, fadin da ya fada shi manzon Allah yace iyyakum wal ghuluw fid din amun fi jami'i anwa'il ghuluw, ya shafi dukkanin nau'in wuce iyaka, fil i'tiqadi wal a'mali, ya shafi wuce iyaka game da wajen magana akan aqida da zaka kudurce ko aikin da zaka yi. Wal ghuluw, kaga abin da ake cewa guluwi shine mene, mujawazatul haddi, wuce iyakar da aka yi maka, bi an yuzada shay'u fi hamdihi, a ƙara wani abu wajen yabon wani abu, aw zammihi ko wajen zargin sa, alama yastahiqu, fiye da yabon da ya kamata a yi masa ko zargin da ya kamata a yi masa. Misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yabe shi, to akwai yabon da ya kamata a yi masa, idan ka wuce iyaka wajen yabon nasa to kai guluwi. Haka fasiki, akwai zargin da ya kamata kai masa, idan ka wuce iyaka wajen zargin shi da kyamarsa kai guluwi. Na ba dan fahimci wannan jama'a, shine ƙara wuce maka ida rawa wajen yabo ko wajen suka abu wani hawi da rika ko makamancin wannan. Sallah, akwai iya gyaran da ya kamata kai mata ta zama ta yi kyau, in ka wuce haka kai guluwi. Alula haka, haka duka sauran ibadoji, haka azumi. Alal misali shine an ce ka sha ruwa da rana ta fadi, sai ka ce a'a, san da rana ta fadin nan fa kaga akwai sauran haske, bari in bari sai duhu yayi na natsa cewa lallai an shiga dare. To kaga wannan yanzu guluwi ne da wuce iyaka akan iyayen da aka ce ka tsaya da azumi. Ko kuma wani kawai sai ya ce a to ai tunda dai kawai yanzu babu rana, babu hasken rana, bari kawai mu ci abinci. Ma'ana a irin gari irin nan yanda misali akwai dogayen gidaje, bai ma leƙa ya ga rana take ba, kaga shi kuma yayi kusuri. Haka dai haka dai, gurgurdan yadda mutum ya ainihin misalta waɗannan abubuwa. Sai ya ce wan nasara aktharu guluwan fil i'tiqadi wal a'mal, su Kirista sun fi kowa tsanani da wuce maka ida rawa wajen guluwi na aqida da ayyuka. Kaga guluwi a aqida shine suka dinga cewa Isa dan Allah ne, sun kudurta cewa dan Allah ne, kai Allah ne ma shi, wannan guluwi ne a cikin aqida. Wal a'mal, da guluwi wajen ayyuka, kamar yadda suke yin ruhbaniyanci din,
min sa'irit tawa'if, fiye da duk sauran wasu kungiyoyin addini. Wa iyyahum nahallahu anil ghuluwi fil qur'an, su Allah yake nufi da ya hana aibi ayi guluwi a qur'ani, da yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum, da su Allah yake ahlul kitabi anan krista, dan su aka sani da guluwi. Dayan bangaren ahlul kitabi yahudu ba san su da guluwi ba, kasawa aka san su da ita. Ina fata mun gane. Wa sababu hadha al-lafz al-am ramyu al-jimar, kaga wannan lafazi da manzo Allah ya kawo shi ga magari, yace na hana ku guluwi a addini. Kaji abin da yasa manzo Allah ya ambace shi shine mene? Ramyu al-jimari, game da jifan shedan da ake yi a jamarat. Wa huwa dakhilun fihi, shi wannan mas'ala ta shiga ciki kamar yadda duk sauran abubuwa suka shiga ciki. Fal guluwi fihi, kaga yin tsanani da wuce iyaka wajen jifan jamarat, mislul ramy bil hijaratil kibar, kamar yin jifa da manya-manyan duwatsu. Mutum ya ga cewa tunda dai shedan ake kwatanta jifa anan, barin samu katin katin din duwatsu waɗanda sai ya numfasa tukunna zai jefa, kuma yana tsinuwa. Allah ya tsine maka shedan irin da ya daga mutane suna yi, duk wanda ya je maka ya ga wannan, to irin wannan guluwin ba kyau. Wana zalika, da makamancin wannan, bina'un ala annahu ablagu min alhisan sigar, mutum ya dinga gina wannan da tunanin cewa yi da babban dutse yana ganin yafi kaiwa matuƙa fiye da yi da ƙaramin dutse. To annabin da yace ayi wannan addinin cewa yi da ƙananan duwatsu sai ka tsaya iyana. Thumma alala zalika bi anna ma ahlaka man qablana illa alghuluw fi din, sannan manzo Allah ya kafa hujja da cewa babu abin da ya halaka waɗanda suka zo gabanin mu sai irin wannan tsanantawa addini. Kama tarahu fi nasara, kamar yadda ake ganin haka karara game da krista. Wadhalika yaqtadi anna mujanabata hadihim mutlaqan ab'adu min al-anwuqi fi ma bihi halaku, wannan yana hukunta cewa gujewa irin tafarkin su gaba daya zai fi nisanta mutun daga yuwar fadawa ga abin da ya halakar da su. Wa annal musharika lahum fi ba'di hadihim yukhafu alayhi an yakuna halikan, kuma cewa wanda yake biye musu a wata daga cikin shiriyar su ko tafarkin su, to ana tsoratar mushi kada wannan ya halaka shi. Kenan kana so ka gujewa halaka gaba daya irin wanda Kirista suka fada, sai ka gujewa tafarkin su gaba daya. Karo manta tuntun dama yana mana magana akan cewa shin guje musu dinnan ana so ka guje mu komai nasu ne, ko guje mu daidaiwan abinda hadisi suka ambata, inda yace mana ana nufin ka gujewa duk wani abu nasu matakar musulunci bai same hannu ba, ko da ba a da wani hadisi bil ain wanda ya fadu wannan abun yace banda shi ta yi a wancan zamanin da aka faɗa hadisan ba sa yin shi. Kamar yadda misali yanzu aka faɗa honeymoon, kaga ba mu da wani hadisi akan shi, saboda wani lokaci wani lokaci aka samu irin haka, abinda su ma a cikin addinin tunda suna ta ƙarawa ne sun sake ƙara ƙare-ƙare bayan wucewan zamanin na soshin nan da rubuce-rubucen nan. To har ire-iren waɗannan ba a baka dama kai musulmi ka shiga cikin su da hujjar cewa waɗannan ai babu nasi akan haramci, waɗannan babu nasi akan a kyamace su, a duk wani abu da ya zama identity ne nasu, matukar musulunci bai goyi bayan shi ba, wajibi ne ka guje mai. Til jumla gaba daya dama maganar da yake ta yi mana kenan. Yanzu shine ya sake istikhlasin ta daga wannan nasin cewa guje ma duk wani abu da yake matsayin shari'ar su ne ko tafarkin su ne gaba daya, zai fi nesanta ka daga yuwar aukawa zuwa ga abin da suke yi sai ka samu kanka a cikin halaka. Shine sai ce to wanda ko yake kokarin yin tarayya da su a wani abu daga cikin abubuwan su, ana tsoratar mushi kada wannan ya zama zari'a zuwa ga halakarsa. Allah ya tsare mu daga halaka. Wa min zalika annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadzarana min mushabahati man qablana, kaga daga cikin haka kuma shine manzon Allah ya ainihin ja kunnan mu game da kamantakekeniya da wanda suka gabace mu. Fi annahum kanu yafruquna fil hududi yafriquna fil hududi bain al ashrafi yafriquna fil hududi bain al ashrafi wad du'afa, manzo Allah yana magana koyi da su dangane da kasancewar su suna yin bambanci wajen kafa haddi na shari'a, haddin zina da sata da kisan kai da makamantansu, suna bambanta tsakanin manyan su da talakawa. Wa amara an yusawwa bainan nasi fi zalika, manzo Allah yace lalle a daidaita tsakanin mutane duk wanda ya irin wannan laifin a mashi hukuncin da shari'a ta ayyana akan shi ba tare da duba da cewa shi wane bane, babba ne koko talaka. Wa in kana kathirun min zawir ra'ayi was siyasati qariya dhunnu anna ifa'ar ru'asa'i ajwadu fi siyasa, ce duk da yake an samu wasu manya daga cikin shugabannin kasashe da masu mulki a cikin musulmai suna ganin yafe wa manya in sun yi laifi sun taba haddin Allah to yafi dacewa a siyasanci a dinga musu soft landing ko baka yake cewa ba a basu su fadi cikin mutuncin su duk irin wanda ake a kasar nan in babban yayi laifi to diye da za a yi ko an kai gaban shari'a za a yi ta ya kwankwarawa ana bin wasu wato bayan fage ana bin bypass sai an samu ya za a yi a ga cewa bai wulakanta ba saboda shi babba ne amma in wani karami ne yayi kafin ma a ji labari a mushi hukunci yanzu idan mutum yayi sane ko yayi wata sata burglary da zai je yayi a sata na haura katanga alkali na kama shi kafin ka ce Jack Robinson ya kwana gidan yari wata shida ko shiga ɗaya da rabi amma sai wani ya sace dukiyar al'umma gaba ɗaya in billions sai a kai shari'a a yi ta dragging lauyoyi su ta ƙarya suna surutai sai a shekara shida ana yin ta daga baya sai a ce an yi accounting ɗinsa an sake shi saboda wai an kasa tabbatar da wannan abin nan ko lauyoyi su kai su kawo sai a ce ma wata kotu ta haramta ma hurumin wata kotu game da sauraron ƙara haka za a yi ta yi har sai dai ku Allah isa sai dai a layira kawai kuna ji kuna gani an tafi da kuraɗenku shine irin wannan tsabar yahudanci ne jama'a tsabar yahudanci ne wani yanzu in a cikin taro ya saci hansa tsohuwa aka kama shi kafin ka ce daren yau a ruwan zai kwana in ba a buge shi a wajen aka kashe shi ba amma wani kuma ya saci kuɗin duka al'umma kuma yana yawo a gari ana celebrating din shi a matsayin jagora a matsayin shugaba a matsayin dan siyasa wani ma a matsayin mai rike da wani babban mukami a ƙasa executive ko legislator ko makamantansu ko ministerial appointment duk ba haka yake ba kowa zai buga misali ya fi guda 101 akan wannan a ƙasar nan yace to an samu tun zamanin Ibn Taymiyya an samu wasu ƴan siyasa suna ganin yafe mafa manya irin wannan laifukan yafi a siyasance bayan zaka fara ba a fi sahihaini ana Aisha radiyallahu anha fi sha'anil makhzumiyati allati sarqat yace a cikin Bukhari da Muslim yazo Aisha ta bada labarin wannan mata ƴar kabilan Banu Makhzuma kabilar su Khalid dan Walid kenan sa daga cikin manyan kabilun Qurayshawa wanda ta yi sata din nan cewa lamma kallama Usamatu fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka tura Usama aka ce manzo Allah yana ganin girmanka ka je ka nemi ceto mana bai dace a ce wannan tana ƴar uwanmu mu zauna a yanke mata hannu ba zai zama wato abun kunya ga kabilan mu shi kuma Usama ya ga to tunda dai manzo Allah na jin maganar shi bari ya je ya gani ko zai iya samu mata wani rangwame sai manzo Allah ya ce mishi ya Usama kai Usamatu atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu nan kana neman ceto ga wanda adi da Allah ya kafa innama halaka banu isra'ila annahum kanu idza saraka fihim ash-sharif tarakuhu banu isra'ila fa kai Usama abin da ya halaka su shine sun kasance idan babba ya sata a cikin shi sai su kyale shi wai za saraka fihim ad-da'if idan matalauci mai rauni wanda ba babba ba wanda ba shi da galihu ya sata aqamu alaihi al-hadda sai a tsaye mishi da haddi sai manzo Allah ya faɗo ta magana mai ban tsoro yace wallazi nafsi biyadi kai Usama tsaya kaji na rantse da Allah dare nake hannunsa law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqatatu yadaha yace fatima yar muhammadu kamar yana ishara ga wani third party ma kenan fa ɗan shi yake nufi wanda yace kuma bad'atun minhu wanda yace yuzini ma yuziha yace wallahi da zace sata wa hashaha Allah ya tsaita daga sata da ake sata yace wallahi sai na yanke hannunta kaga kenan tunda zai yanke hannun ƴan shi to ko ƴa wani ba ta tsira ba dan in wata ƴa ta cancanci wannan alfarmar to Fatima ta cancanta da kadi ma'ana a ce ga ta an kama ta sata sai a ce kai ai Fatima ce ta fi karfin hujja a ce ke je kima da abin da kika sata ma an ban miki ai da ki magana ma sai a baki inda zai a wannan alfarmar ko ta isa ai mata wannan alfarmar amma manzo Allah ya rantse da Allah sannan ya magana ya ce ya kuma kawo irin abin da ake cewa tauna tsakuwa ko dan aya ta ji tsoro ƴar Muhammadu ta bi kowa daraja in ce sata za mata haddi to yana kuma ga wata ƴa a Banu Makhzuma wanda ma a cikin sa akwai kafirai su Walidu dan Uquba su ne Banu Makhzuma baban Khalidu manyan jigajigan kafirai ne a Makka ina fata mun gane wannan jama'a wa kana Banu Makhzumin min ashrafi butun quraish kaga Banu Makhzumin dinnan suna daga cikin manyan masu daraja a Qurayshawa washtadda alaihim an tuqta yadum ra'atin minhum minhum abin ya tsananta gare su a ce an yanke hannun wata mace a cikin su fa bayyana sallallahu alaihi wasallama anna halaka bani isra'ila sai manzo Allah ya bayyana cewa halaka banu isra'ila inna ma kana fi taqsis ru'asa'in nasi bil afwi an al uqubati yazo ne saboda sun kebance manya daga cikin su suna musu ahwa akan laifuka wa akhbara anna fatima ibnatahu allati hiya ashrafun nisa'i ya bayyana cewa fatima essa wacce ita ce tafi daraja a cikin mata gaba daya law sarqat da tayi sata wa qad a'azaha Allahu min dalika Allah ya tsaita daga yin sata laqata yadaha amma ala fardi imkanit zalika da ace zai yi da ya mata haddi me yasa ya faɗi wannan li yubayyana anna wujubal adli wat ta'mim fil hudud la yustasna minhu bintur rasul dan ya bayyana musu cewa wajibcin adalci da kuma cewa kowa yayi ayi masa game da haddin Allah ba za a iya kebance ƴar manzon Allah game da wannan ba fadlan an binti gairi bala tana ƴan wani can da ba jama'a kun ji wannan fa wannan ya kawo mana shi dai ya kawo mana hujja akan cewa daga cikin abin da annabi ya hana al'umma sai koyi da yahudu da nasara a ciki akwai mene akwai rarrabe hukuncin da za a yi wa mutane dan an kafa doka duk wanda ya taba ta a mai hukunci kada wani ya taba ta sai a ga to a to wannan fa gaskiya an mishi hukuncin nan gaskiya ba a kyauta ba saboda shi wani ne ko dan wani ne ko daga dangi wani ne to wannan yahudanci ne wani kuma na yi ba za ma a bashi uzuri ko a ji ta bakin shi ba kafin ka an kara an mai hukunci duk dokar da aka kafa to ya kamata duk wanda ke kasan dokan ya bi ta in ya taka ta a mai hukuncin da za a yi wa kowa wannan ke sa dokar ta yi mutunci amma in aka ce yadda ake a Najeriya na sa doka ba ta mutunci Allah ji kan mala albani gafarta mishi na ita wata magana da ya taba yi ina jin a cikin ana wata ga wata ya aka yi fada yace shi sa doka ba ta da mutunci kun ce one way ku kuma kuna bi ina jin a wannan kasa din ne fada wannan magana ko ace kun ce one way ku kuna bi talaka na bi ɗan sanda su fara mishi muzuri da rasulci amma ku kuma sai ku zo da jiniya ku ba a guje to shi sa ba abin doka one way duk doka da aka fashi sa kasan nan ba abunta saboda mutane ba sa bi sai waɗanda suke talakawa shi sa ko layi da ake bi a wajen ansan kuɗi ko ba da kuɗi a banki ko a asibiti mutane ba sa bi dan kuna cikin bin layi sai wani ya zo sai a ce ai shi babba ne kawai sai a shiga da shi kuma ku da lokaci ku ba ku da amfani kenan idan shi babba ne me yasa bai zo da wuri ba so ake babba ya zo wuri da wuri haka annabi ya ce liyaliyani ulil ahlami wan nuha a masallaci ko manya su riga kowa zuwa masallaci to yanzu kuma irin wannan haya kawai cikin masallatai fa sai ga masallatai ana barin ana reserving spaces ga wasu mutane na musamman a masallatan sarakuna da ƴan siyasa sahu na gaba na biyu sai a aje ana jira sallar juma'a ce fa kowa ya zo ya shiga amma can gaba kuma babu kowa wani ma shi kadai ake mai sahu shi kadai liman sahu shi ma sahu sannan kuma sauran mutane sahu haka ake a wasu sarakuna a wasu wuraren sarakuna eh rizab ko saji
ne ke tambaya ce ai nan na manyan masallaci
ne eh ko wasu zo ba
to
kaji
nan manyan masallaci
saki kuma
ba ne shi kuma kan sallatin da mai da
yaro to kaji
ya ce mu da Allahumma da miki Allah
Allah shi kyauta eh abu buɗa ba su je ko malaman ahlus sunna ne kuma babu wannan katin a cikin sunna Allah shi kyauta dole dai a ci gaba da faɗa mutane me daidai wanda zai gyara ya gyara ya ci moriya haka wanda yake gyarawa kuma dai an fita daga hanzarin shi zamu dakata nan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله